الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تكين درسينا 28 بابينا 27 أولنا لتافين كتاب التوحيد نائي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يمس رحمه نائي جيغم مهي فانسا الله يمس مسودن أيكي yau zamu tashi babu ma jaa fin nushrati babu ma jaa fin nushrati babin da yake yin magana kan warware sihiri yaya ake warware sihiri da me ake warware sihiri shin warware sihirin ya halatta ko kuma bai halatta ba in ya halatta ya ake in bai halatta ba wanne ne bai halatta ba wannan yana daga cikin tsari na mai littafi ya iya jera littafi ya iya jera babbukan sa yayi maganan sihiri yanzu anan zai gaya maka yadda ake maganin sihiri tunda an gaya maka ya bokaye suke ya suke bogancin su sannan ya asalin bokancin yake yana kama mutum ko baya kamawa duk amma bayani yanzu za a gaya maka kuma in ya kama mutum ya ake a warware sai malam sai kama fara mana da hadisin Jabir dan Abdullah yake cewa an Jabir anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrati lalle an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da warware sihiri qala hiya min amali shaytan yake cewa wannan yin warware sihiri aiki ne na shaytan ayyuka ne duk wanda kaga suna cewa bari mu je zamu warware sihiri to wannan aiki ne na shaytan abin da ake nufi anan shine duk sihirin da za a ce ya kama mutum sannan aje za a warware shi ba da Qur'ani da ayoyi da addu'o'i ba a koma al'amarin jahiliya wanda aka samu kakanni dama ta hanyar ake sihirin to kuma ba za a koma ta hanyar ace za a warware ba wannan shedan ne wannan haramun ne ba a warware sihiri da sihiri mai sihiri ba a sa shi ya warware sihiri wancan yayi wancan sihiri to bari a tafi wajen wancan bokan a ce ya warware shi ka sake bokanci kan bokanci kenan ba a yi ko kuma irin abubuwan da jahilai suke yi wanda ba su da asali kawai haka suka samu a ce bari a je a warware sihiri da wannan wannan duka aiki ne na shedan aiki shedan kuma yana saka gaba da raba tsakani ne rahu ahmad bi sanadin jayyid to Abu Dawud Ahmad ne ruwaito da sanadi ingantacce da kuma shi Abu Dawud dalilin sani dalilin nabi wa qala yake cewa su'ila ahmadun anha su'ila ahmadu anha an tambaye ahmad game da warware sihiri fa qala sai shi imam ahmad ibn hanbal sai yake cewa فقال ابن مسعود يكره هذا كله ابن مسعود yake cewa yana ganin haramcin warware sihiri ta hanyar boka ko kuma ta hanyar abubuwa na jahilai wannan haramun ne ibn mas'ud ya tsari ya kyamaci wannan anan gurin sa ɗan bayin suka ce mun kyamaci abun suna nufin haramun ne mutum sihiri ya kama shi ai ta shiga kauyuka ana bin wasu wanda muka karanta ji wanda ake ce musu malamai din nan ai ta bin su to dama su ma bokaye ne to wannan haramun ne in baka yi sa'a ba zaka jefa kanka zuwa wajen boka kenan boka baka je ya sa yayi wani sihiri ba yanzu ka je waye warware sihiri wanda kuma ba aikin sa bane warware sihiri aiki ne na ayoyin Qur'ani da addu'o'i da hanyoyin da shari'a ta fada haka ibn mas'ud baya son wannan wa fil bukhari hadisi ya zo daga bukhari an qatada ta daga qatada qultu li ibn al musayyib qatada yake cewa na tambayi abdul na tambayi sa'id ibn musayyib ya tambayin yake kaga yan bayan suna zuwa gurin malaman su suna musu tambayoyi suna warware musu yanzu nan qatada fa babban malami amma ya zo gurin malamin sa yanzu wanda ba malami ba ma bai wasa fa ake zuwa wajen malamai ba da dai malaman su yi magana kaga shi ma zai iya magana a Facebook zai cewa ba haka bane bai zo gurin su ba bai tambaye su bai sani ba to nan manyan malamai ne suke tafiya wajen manyan malamai ɗan uwansu to nan gata da ya zo wajen ibn musayyab yake cewa rajulun bihi tibbun mutun ne sihiri ya kama shi tibbun anan bi ma'ana sihirun tibbun bi ma'ana sihirun amma kalimatu tatib in an ce tabib me yake nufi tabib da Hausa eh likita ko to in an ce tibbun fa eh in an ce tabibun mai bada magani in aka ce tibbun fa magani kenan magani kenan to me yasa aka kira sihiri da magani saboda ana fatan zaka warke shi yasa gurgu ake kiran sa miƙeƙi saboda ana fatan me ya miƙe to wannan shine abin da larabawa suke abu mara kyau abu mummuna da ya samu mutum sai a kira shi da sifa mai kyau yanzu mara lafiya yana kwanci zaka jince la ba'sa tahurun insha Allah kai mai tsarki ne tsarkakakke ne ma'ana ka warke to nan an kira shi tib sihir sihirci bokanci an kira shi tibbun domin a nuna maka abu ne mai warkewa inda akwai hanyar warkewa ne to nan sai aka ce mace ce mutum ne sihiri ya kama shi aw yu'akhadhu an imra'atihi har ya kai baya iya kusantar matarsa an kashe masa gabansa an lalata masa ƙarfinsa wanda yana faruwa da yawa musamman ga wanda yake da mace ba ɗaya ba sai kaga wajen waccar matar ba shi da matsala amma yana komawa wajen gurin da matsala to wani lokaci psychological problem ne kar kullun ake zargin sihiri wani lokaci psychologically ne ko matar tana da matsala ba ta da tsafta ba ta iya kula da kanta ba ko ba ta iya kula da mijinta ba sai zama da wajen waccar matar lafiyarsa kar gida wajen wannan matar kuma da matsala wani lokaci kuma ba haka bane wani lokaci kuma sihirin ne da lafiyarsa kalwa da ita amma yanzu akwai matsala wannan yana nuna mana fa'idan auren mace fiye da daya idan mace daya ce wannan abin ya same ka to ba dole a gane na rashin lafiya ne ko na sihiri bane amma kana da wata macen za a ce ta ai tambaye ka yayi wancan daki a ce ba mu da matsala nan ne bai matsala eh to akwai matsala ko ya zama psychological ko ya zama na sihiri ne to wannan ana tambaya game da mijin da shi sihiri ta kama shi baya iya komai da matarsa ayuhallu anhu aw yunashsharu aje a warware sihirin ko kuma abi hanya ta warwarewa ta yadda ake yi a jahiliya ayuhallu anhu ayya warware aw yunashsharu ko kuma a warware masa shi ta hanyoyin da suka halatta qala sayyid ibn sayyib yake cewa la ba'sa bihi babu laifi aje a neba masa magani na warware wannan sihiri din maganin da yake ta hanyar shari'a inna ma yuridu nabihi al-islah ai in kaji mutum baya iya kusantar matarsa za a je a warware abun ai ana neman gyara ne in ba ai hakan ba ai auren zai iya lalacewa to sai a je a yi magani fa amma ma yanfa'u sai ya ƙara musu bayani yace amma maganin da aka san in an yi yana amfani an jarraba shi yana amfani fala ba'sa anhu falam yunha anhu wannan ba hana ba ba tsafi ba ba boka ba ba sihiri ba amma an san hakan yana yin amfani wannan babu laifi a kansa ayi aiki da shi amma in ba haka ba haramun ne ayi aiki da abin da zai warware sihiri wannan yana wasu malamai suke ce ana nufin ma abin da yake da amfani shine a karanta ayoyin Qur'ani a karanta abubuwan da aka san suna da amfani wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan abubuwa na warware sihiri manya-manyan wanda suke da ƙarfi su ne karanta ayoyin da suke cikin suratul yunus da ayoyin da suke suratul taha da ayoyin da suke suratul a'raf da ayoyin da suke cikin suratul sad wannan ko zargin kanka kake yi kana zargin kanka anya kai jikinka ma babu sihiri kuwa kai anya ba sihiri ce ka ake ba kai kwanakin nan da kaji jikinka nan da matsala anya ba sihiri a cikinka ko kambun baka duka tare suke tafiya to ba laifi bane ka dauko wannan ayoyi din ka karanta su a kanka a ruwa ka fara wa kanka wannan ruwan ka samu daki kofi guda ruwan ko buta guda fara a jikinka gaba daya gobe ma ka sake jibi ma ka sake kai kwana uku in sihiri ne sai ka ji jikinka ya dawo lafiya cikin suratul araf fadin Allah madaukakin sarki game da annabi Musa ya tun kafin nan can kan rubu'i wa alkima fi yaminika talqaf ma sanau inna ma sanau kayd sahir wa la yuflihu sahir wa sa'ata suratu taha na suratu taha suratul araf to daga har wa'annan ayoyin da suna ciki wa alqabin nan menene kace wannan ayar wa hayna ila musa nal kiya sa'ata fa idha hiya talqaf ma yafikun fa qala haqu wa batala ma kanu ya'malun wa qulubu hunalika wa qalbu sagirin wa alqiya saratu sajidin ana so in ka zo wa alqiya saratu sajidin kamar mai tashi da yawa Hulkiyar sa'ar bisajirin ita mai meta, har zuwa inna Allah sayuftilu, inna Allah la yusli amal al-mufsidin, a maimaita ta. Da farkon suratu safa, zajira ta zajira, taliya ta zikira, inna ilahakum la wahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul masharik, inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinatil kawakib, wa hifdhan min kulli shaitanin marid. Shima an ka zo nan kai ta aiki da wahibza min kulli shaitanin marid. Kar ka manta duka wata ruqiya ana bude ta da Fatiha. Ana fara karanta Fatiha. Sannan duk wata ruqiya ana so ka cika ta da Falaqi da Nasi. In ka zo karshe ka cika da Falaqi da Nasi sai ka tofa a ruwa. Sai ka kwara a jikinka. Ko danka ne ka ganshi wani irin biribiri da matsala. Yi masa wannan abu. To nan gurin maganar da Sayyidina Ibn Sayyib ya faɗa yake cewa idan akwai wani abu da aka ga yana da amfani a iya amfani da shi to akwai abubuwan da an jarraba a can baya ba shirka bane ba kaza bane ana jarraba shi a harkan sihiri kamar me kamar ganyen magarya babu wani hadisi annabi ba shi ya faɗa ba bal ma maganar ganyen magarya bai faru ba sai bayan rasuwan annabi da wajen shekara 300 kaga ba daga annabi yazo ba amma ana gwadawa yana yi to shine abin da Abdul Said ibn Musayyib ya faɗa haka gishiri yana da amfani sosai shi ma an gwada shi idan ka yi wannan ruwan ka tofa a ciki sai ka dan dauko gishiri sai ka barbada a cikin ruwan da kai addu'a din sai ka sha sai kuma ka kwara a jikinka wallahi da yawa wannan mun gwada mun ga yana warwa da sihiri mun bai ka ce tafiya wani waje ba da kanka kai wa kanka kai wa kanka to ne shine maganar da yake wa ruwaya anil hasan arwato daga hasanul basri annahu qala yana cewa la yahullu as-sihra illa sahirun in kaga mutun yana warwar sihiri ba da ayoyin qur'ani ba to wannan boka ne karka kuskura ka je gurinsa warwar sihiri ana yin sa da ayoyin Allah subhanahu wataala ne da zikirin dukan da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq qala ibn al-qayyim yake cewa an-nushratu ita wannan abin da ake cewa an-nushra din ma'ananta halus sihri anil masuri shine a warwar sihiri daga wanda aka yi wa sihiri to kar ku manta wa hiya naw'ani sun kasu kashi biyu yanzu kaman ibn al-qayyim yana mana sharhin hadisan da suka gabata sun kasu kashi biyu warwar sihiri ya kasu kashi biyu ahaduhuma na farko halun bi sihirin mislihi a warwar sihiri da sihiri irinsa wancan bokan yayi sihiri a tabbatar wancan yayi a tafi wajen wani boka a ce kai kuma ka warware mana shi la wannan haramun ne ba a kamun kafa da mutumin banza dan Allah ake kamun kafa wa huwa alladhi min amali ash-shaytan, wannan shine wanda hadisi yace yana daga cikin aiki na shaytan, shine ka tafi gurin boka kana nema ya warware maka abin da ya faru, wannan shine yana daga cikin aiki na shaytan. Wa alayhi yuhmalu qawlul hasani, wannan kuma haka zamu fassara maganan Hasanul Basri. Fa yataqarrabu an-nashiru, shi mai warware sihiri din sai ya nemi kusanci ila shaytan zuwa ga shaytan. Wal muntashiru, shi ma wanda aka yi wa sihirin duka sai kaga da wanda zai warwarin da wanda za a warwarin sai ga duk suna nema kusanci zuwa ga shaytan, bima yuhibbu, na abin da shaytan zai so. Sai kaga an ce to irin wannan sihirin, in kaga an yi mutum sihirin da yake faduwa ko ya fita hayyacinsa ko ba ya iya kusada kusantar matarsa, sai an je an nemo jinin haila na yarinyar da yau ta fara haila, a taro jinin a kawo shi masallaci, dai mana ai sai sun kafirce. In dai aka yi wannan to sirrin zai warware, to wannan shi ne min amali shaytan, mutum zai iya zama kafiri. Walayhi yumul qawlul hasan falyubtil amaluhu min almashhur, sai kaga an warware aikin daga wanda aka yi wa sihirin, wannan haramun ne, wannan haramun ne. Da a warware maka sihiri da sihiri ba dole ma ya warware ba, a iya zuwa wajen warwarewan ka mutu ka shiga wuta, gara a barka da sihirinka ka mutu da imaninka, gara a barka da kayanka. Na baku labarin wata dalibar mu, ba a nesa mani anan cikin garin Gombe ne, rashin lafiya ya kamata mai tsanani har ƴan uwanta ya kai sun kawo bokaye. Mata ce wanda tana zuwa makaranta, tana ta sha karatu, ta san sharrin waɗannan abubuwa ne, tana ganin bokan ta gane wallahi wannan ba malamin gaskiya bane, wannan ba na Allah bane. Tace an kun kawo malamai suna min karatu, ana karanta min Qur'ani, ana bani ina yi, yanzu kuma aka kawo min wanda zuwan sa na farko ma abin da ya fara faɗa yace kishiyarki ne ta miki, ina ya gano shi Allah ne, ni ban yadda ba, ban yadda ya zo min magani ba. Yan uwanta akai ta rigima tace wallahi Allah ya isa in aka kuskura ko fita hayyacinta ta yi aka bari mutumin nan ya rubuta wani abu ko ya bada wani abu aka bata, fur wallahi ta kiyanta, tace a bar mata kayanta ba ta bukata, askar dinta za ta ci gaba. Kun san da koran bokan da rasuwanta bai fi sati ba tsaka a cikin wannan satin ta rasu, da koran bokan da kin yaddan da rasuwanta, kuma wallahi ko da ya mata sai ta rasu, da ta mutu kafira, na ta lallaba imaninta. Sannan na ba ku labarin wani malami, ni ban san shi ba, daga wani malami yana karanta yana abin da dalibansa yace shi fa wannan malami ne fa mai karantarwa, mutumin malami ne mai karantarwa, amma a family su akwai wata cuta kamar sihiri ce, idan cutan ta faru ta yi tsanani ba a warkewa sai an kira bokaye sun lullube mutum sun sa shi a wani guri, wannan fa malami ne fa, shi yasa mutum ya ta addu'a Allah ya tsare shi da cikawan mummunan cikawa. Malamin ne ya tara dalibansa yace to shi fa gaskiya zai kira bokayen nan su zo su masa, suka ce kai malam kana karantar da mu haramcin wannan abu, yace yau sau daya ne kawai, su man takunu min ba'di qauman salihin kenan, mutanen Annabi Yusuf, ɗan uwan Annabi Yusuf, ku je ku yi abin da kuka yi daga bahi ku tuba, ba ya gaya maka Allah zai baka daman tuba. Malamin nan dalibansa suka yi ta suka ce sam malam karka yadda, a barka da cutarka ka mutu da ita shi yafi kai ta yin addu'a, in baka warke ba Allah ya san me ya tsara maka. Wallahi malamin ne ce rana daya ake sau daya ake, wallahi shi dai a kawo bokayen nan, babban malami ne yake bada labarin nan, babban malami. Mutumin nan aka tattaro mutane masu wannan bokancin, aka rufe shi aka lullube shi, aka gama wannan abun ana budewa aka samu a mace ya mutu, mummunan cikawa kenan. Su to abin da ya same ka na bokanci na sihiri, kai ta yin addu'a, in Ubangiji ya sa ya tafi wannan kayi ibada, in bai tafi ba wani abin da ya same ka kafara ne a gare ka, wanda ya maka zai kwashe dukkan zunubanka, za a ji ran kiyama zaka tashi baka da zunubi, haka matsiyata za su kwashe shi, ba kai asara ba. Shi yasa likitoci suna fada suna cewa ka'idar mu na likita, karka yadda ka zo gurin mu, ina so a gane karatun nan, ya kai mara lafiya, ya kai mutum ba ma so ka yadda ka kuskura ka zo wajen mu, kamar suna ce maka me karka yadda kai ciwo, karka yadda kai ciwo, shine suke gaya maka ko To in likita ya ce karka yadda kai rashin lafiya me yake nufi? Duk abin da ka san zai kama rashin lafiya ka nemi kariya daga shi. Karka yawaita cin magi, yawaita sa gishiri, kana da ulcer yawan cin yaji, ko ka ci abinci ka kwanta, jikinka ka zauna babu yawan ruwa ka samu dehydration, duk sun gaya maka abubuwan lafiya. Amma yanzu magi, danye mana dunkulan magi kwaya ɗaya fa na mutum takwas ne. Dunkulan magi kwaya ɗaya na abincin mutum takwas ne. Amma yanzu mutum ɗaya sai ya haka, sai ya matse shi ya saka a cikin ɗan wake, ya ce hajji ya ƙaru kwaya ɗaya. A ce ga gishiri, ce ba na son gishiri. Duk sharrin gishiri bai kai na magi ba. Mutum ya zo da dare zai kwanta, kaga ya lubto nama. Za ka kwanta kuma nama wanda sai ya yi awa uku digestion ja kuma, sai kaga cholesterol ya manewa. To likita yana cewa kar ka yadda ka zo gurinmu. In ko ka zo gurinmu ka shiga matsala, dan maganin ma da zama ka shi ma matsala ne. To abin da ya sa na kawo wannan shine kar ka yadda bokanci ya kama ka. Duk abin da ka san kariya ne ga sihiri, to ka tsaya a kansa. Kaga in kai sallah din nan, kaga in kai sallah kar ka tashi sai kai zikirin ka. Shi yasa nan masallacin muna da wata ka'ida, mun dora kanmu tun farkon bude masallacin nan akai. Shine idan muka yi sallamin sallah ba masu a gaishe mu. Ba masu irin gaiso gaisuwan nan. Mu daina mu tsawa kanmu ka'ida. In kana da buƙatuwa da malam Sunusi, dan Allah ka je ka zauna gefe sai ya gama zikirin sa, in kaga alamun zai tashi sai ka je wajen sa. Wallahi za a iya yin sihiri ta hannun danka, ta jikin danka. Kai sallah, wallahi baka tashi ba, yana gaisawa da kai sihiri ya kama ka. Be very careful. Yau na fito da karatun nan kwalo kwalo. Malam Sunusi kwata kwata ba zai taɓa cutar da ni ba. Amma za a iya shirya wani abu daga kafin ya iso masallaci a gaisa da Sunusi. Shi kuma Sunusi yana gaisawa da ni ya shiga jikina. Dama ni aka shirya. Ko malam aka shirya. Amma assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, kana yin ayatul kursi ka ruguza komai, kowa ma ya zo mu gaisa. To balle ka ƙara da falaki, ka ƙara da nasa. Shi yasa azkar dina zaka ga mutum ya zo kawai zan masa haka. Ba na so karka gaishe ni. In ni na zama protected, ai ba mamaki da ni aka yi kuma ni kuma in saka maka. Yadda ka san corona haka tsiri yake. Ta iya wa kai ba ni zaka sawo ba. To ni kuma an yi da hannuna. Sanda na gaisa da kai ba ka yi zikiri ba. Kai sai ya kama ka. Akwai wani babban malami a garin nan. Ai ba a garin nan ba, a ƙasar nan. In ya tashi karatu, hannun damansa sai ya riƙe alkyabbansa. Ka san shi ko? Na taɓa baku labarinsa. Hannun damansa sai ya riƙe alkyabba. In ya taho zai wuce sai ka ga yana gaishe da mutane da hannun hagu. Za ka ba shi hannun hagu ne? Saboda baya so ka gaisa da shi, yanzu an tashi karatu bai san wani mutane ne a gabansa ba. Bai san me aka shiryo masa ba. Mu zama mun riƙe. Na farko ibada ne, dama haka aka koya mana in an yi. Annabi baya tashi gurinsa sai ya yi azkar ɗinsa. Kar ka yanke min zikiri na. To wannan shine abin da nake so na isar. Kar ka bari sihirin ya kama ka. Ka yi zikiri, kar ka kwanta sai ka yi addu'a. Kake yawan karanta Qur'ani. Idan ya kama ka, to wannan kuma wata ribar ƙafa ne Ubangiji ya sa maka. Bayan ka yi abin da ya ɗora maka. Don duk karatun Qur'anin ka, idan Ubangiji ya ga dama sai Qur'ani ya kama ka. Sai sihiri ya kama ka, kai nake so na ce. Amma dai ka san ka yi abin da aka ɗora maka. Ta ce saba karin kuskure, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Ya gaisuwa tana da muhimmanci, amma a gurinta. To wannan na kashi na farko kenan shine wanda za a warware da sihiri. Na biyu, an-nushratu bir-ruqya. Shine a warware sihiri ta hanyar addu'o'i da zikirin ruka. To kar ku manta yadda addu'o'i suke warware sihiri, kuma haka addu'o'i fa suke ba wa sihiri kariya, suke ba da jiki kariya daga kamuwar sihiri. Zikirin da yake kare jiki kar sihiri ya shiga, da shi kuma ake yi a warware sihirin. To ba sai kai ta yin sa ba kafin sihirin ya shiga, ka hana sihirin shiga. Gidanka ka sa masa katanga, ka dora wannan karfe na sama din, ka saka wannan abin nan kaya din a sama. Inda hali ka saka wuta, security light, inda hali ka sa kyamarori, inda hali ka sa mai gadi ka bashi bindiga mai karfi. Kar a zo. Ko? Amma fa in an zo da matsala. Dan ba dole ka tsira ba. To shi ne ake bukata a jikinka ma. Shi yasa gwamnati take sa sojoji da 'yan sanda su yi ta yawo don kar a shigo gari. Don an shigo ba dole a wanye lafiya ba. Ko tarin ku da hankali aka yi an samu matsala. to mutun ya rike zikirin sannan ka rike zikirin ka kuma wallahi ba abin da shedan yake sai mantar da mu zikiri ba abin da yake wallahi wata ran sai kai tafiya kai kadai kana tafiya a motan ka sai kai wajen awa guda sai ka tuna kai fa kana zaune ba jin kasar kake ba zikiri kake ba ya bada ya mantar da kai sai ta sai ka tuno sai ka fara astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah to shine malam yake ce mana kari warware sihiri na biyu da ya halatta shine warware shi da ruqiya wata awuzat da ne ayyu'in neman tsari a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kaza to da irin wayannan wadda awad da addu'o'i rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana irin wayannan addu'a duka yayin su wal adwiya al mubaha da magungunan da aka halatta kamar ganyen magarya kamar gishiri kamar khallut tufa kamar duk da abubuwan da aka sani an halatta kamar habbatu sauda kamar zaitun kamar ruwan zamzam abubuwan da aka san ana aiki da su fa hadha jaizun wannan yake cewa malam yake cewa wannan ya halatta ka warware sihiri da wayannan abubuwa wannan ne karshen wannan babi din har mun ƙara minti biyu minti daya zamu dakata a nan gurin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam sanin cewa akwai dan isar da wani sako minti daya almuhim ya shiga a cikin karatu duka ya shiga cikin karatu domin duk wanda zai je wajen boka ya warware sihiri ya warware masa sihiri kamar ya je gun boka ne wanda ya je wajen boka kuma bai hukuncin sa mun karanta a karatun jiya ya tambaye shi har ya yadda ma zai iya masa wani abu ya kafi mutum ya zama kafiri don haka haramun ne in wani abu ya samu mutum ko ya samu dan uwanka ko ya samu wani ku tafi wajen boka ku tsaya ku yi tayi da Qur'ani wani ma da kansa yake warwarewa kai ta zabga karatun Qur'ani wallahi akwai wanda bokanci ya same shi sihiri ya kama shi wannan ba na san shi kuma kun san shi anan masallacin wallahi sihirin nan yana jikinsa sama da shekara 15 ko a shekara 12 yana zuwa nan masallacin yana mana limanci wata nan amma mu mun san akwai wannan sihirin kuma muna tattaunawa da shi bai daba yana kokonto yana kokonto har Allah ya kawo ranan da Allah zai gane da shi wannan sihiri ne sai kawai ya ji kawai shi anya ba sihiri ne a jikinsa ba sai ya ce kai yau kan bari su buga da sihirin nan yadda ana faɗa shi ma to yanzu sihirin ya fara warwarewa in ka ga mutum ya yadda akwai sihiri a jikinsa to sihirin ya fara warwarewa amma wanda yake da sihiri a jikinsa ba zai yadda ba nan masallacin wallahi mutumin nan sai ya ce barka ga ya ake kawai ya dauki Qur'ani wallahi daga safi zuwa yamma sai da ya karanta izu 50 ya dauko ruwa ya toba izu 50 din nan ya shanye wallahi yana shanyewa sai bacci shi ya karanta kayansa anan fa nan nake gaya muku yana gamawa yana tashi ya warware sai fara tunani yace tab yanzu ni wannan za a mun wannan rashin mutunci yanzu ni za a yi wannan al'amari sai aka neme mu shikenan me ya faru shi ai wallahi yau ga abin da nayi izu 50 na karanta na ce Qur'ani shine zai kawo min karshen wannan matsalan ya karanta ma ba wai dan yana jin ko sihirin 100% a'a dan ka dawo Qur'ani zaka samu mafita wallahi tallahi Allah sai ya bashi mutsa har yau an kashe wutar